Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a, Rasha ta mayar da hankali wajen kai hare-hare a yankin Zaporozhye, ɗaya daga cikin yankuna huɗu na gabashin Ukraine da ta kwace. Gwamnan yankin Zaporozhye na ƙasar Ukraine ya bayyana cewa dakarun ƙasar Rasha sun sake harba wasu makamai masu linzami a babban birnin ƙasar a ranar Juma'a, inda a karon farko suka yi amfani da jiragen sama marasa matuƙi ƙirar Shahid 136 da Iran ke ƙerawa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na makami mai linzamin da aka kai kan wasu gidaje a birnin Zaporozhye ya kai 12. Cibiyar Daƙile Yaɗuwar Cututtuka ta Afirka CDC da ke birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha za ta buɗe ƙofa a cikin 'yan watanni masu zuwa. Wannan aikin da ya jawo cece-kuce, misali ɗaya kenan na ƙaruwar zuba jarin da ƙasar China ke yi a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka tun bayan ɓarkewar annoba, yayin da take gina abin da manzarta da Beijing ke kira hanyar lafiya. Dalilan da suka sa ƙasar China ke zuba jari a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka a cewar masana sun haɗa da muradin ƙara ƙarfinta Afirka, yayin da take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya wajen yin tasiri a nahiyar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma bayan ƙarewar wa'adin zaman gidan yari da aka yanke masa kan laifin cin zarafi a kotu, kamar yadda ma'aikatar gwamnati ta bayyana a ranar Juma'a. A shekarar ta gabata ne aka yanke wa Zuma hukuncin watanni 15 bayan ya yi watsi da umarnin ba da haɗin kai kan wani binciken cin hanci da rashawa da ake yi. Ya miƙa kansa ne a ranar 7 ga watan Yuli shekarar ta gabata don fara hukuncin ɗaurin, lamarin da ya haifar da tashin hankali da Afirka ta Kudu ta fuskanta tsawon shekaru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba ne dangane da sha'anin tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya da ma makwabtanta. Shin sha'anin tsaro a birnin Abuja na inganta ne ko kuma na ƙara taɓarɓarewa ne? Yayin da 'yan bindiga naɗi suke ƙoƙarin shiga Abuja, in an kore su su kuma shiga cikin makwabtan jihohi, daga can kuma an kore su su ƙarewa Abujan, to shin wani mataki ake ɗauka? A kwanakin baya, gwamnatin jihar Nasarawa ta yi jan hankali, inda ta ce baƙin da ba a yarda da su ba suna tuttuɗowa yankinta da ke makwabtaka da Abujan. To ko menene gaskiyar lamari? Domin jin wannan da ma sauran ƙarin bayani, sai a biyo mu a cikin shirin. To madalla.
To masu sauraro, muna tare da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, CP Sunday Babaji. Ranka daɗe, barka da suwa.
Barka ne.
Kwanakin baya mun hira da kai, inda kace mu ɗan yi hakuri tukunna sai an ƙaddamar da wani shiri na haɗin gwiwa tsakanin wato jami'an tsaro da kuma jihohin da kuka kira Contagious State G7. Menene wannan haɗin gwiwa ya ƙunsa ne?
Wato wannan G7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi 7 Kaduna, Niger, Nasarawa, Kogi, Plato da Benue da ita kanta FCT wato birnin tarayya Abuja. Domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka waɗannan jihohi, kuma Abuja a matsayin ta na seat of government wato birnin tarayya, to sai ya zamana waɗannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na Abuja Muhammad Musa Bello aka hada kai aka yi meeting, aka ce ya kamata a yi forming wannan abun. Daman tun can an yi, to dai tana bacci ne, to yanzu sai aka tada ita, muka yi na daya, muka yi na biyu operation duka waɗannan jihohin, to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a Kwali, FOB na sojoji na battalion na 176 a Kwali, wanda kuma ya kumshi Nigerian Army, Navy, Air Force, Civil Defense, DSS, NDLA, Immigration da kuma vigilante da hunters wanda su suka san wuraren. Kuma muna samun haɗin kan mutanen gari, duk an fansa mu cikin daji, duk inda waɗannan kidnappers inda bandits suke, kokarin mu shine mu ga cewa mun yi flushing din su out of FCT territory da kuma sauran jihohi bakwai din nan.
Me kuka son ku cimma da wannan haɗin gwiwa?
Wato shine mu tabbatar cewa waɗannan ƴan ta'adda na kidnapping da banditry mun kau da su kwata-kwata a waɗannan jihohin. Shine abinda muke so mu ce ma domin jama'a su zanna lafiya, su je gonakin su, yara su je makarantu, mutane su je hada-hadan kasuwancin su.
Na san kwanakin baya tun ma kafin a yi wannan haɗin gwiwa ka saka mataimakinka DCP Igwe ya jagoranci irin wannan samame a yankin Kuje da Kwali. Yanzu da aka yi wannan haɗin gwiwa, kamar wani fata kake da shi na ganin cewa an samar da tsaro a birnin tarayya?
Insha Allah, kamar yadda ka faɗa kwanan baya, shi DC Ops ina Ben Igwe ya yi leading wannan, wato mun kira shi lokacin clearance operation, operation sharan daji. Mu tabbatar cewa mun kau da mutane nan, muna samun ɗan ƙaranan rahoto daga ɓangaren Kuje cewa ana ganin mutanen nan, mutane kuma suna tsoro su je gonakinsu da hada-hadinsu. To shi ne muka yi ƙoƙari muka yi wannan ƴar ƙwarya-ƙwaryan operation, kuma alhamdulillah an samu nasara. Mutane yanzu duk sun koma gonaki, ana zuwa kasuwanci, ana komi. Abinda muke so mu cimma buri ga wannan shi ne kowa ya zanna lafiya, FCT da sauran jihohi bakwai ɗin, shida ɗin su zama safe.
Na san ko a satin da ya gabata akwai rahoton yanzu na cewar ƴan bindiga sun hana mutanen yankin Lafi wato Sakat a jihar Niger kenan, wanda kuma an ce musamman tsakanin Niger da Abuja nan ana samun rahotanni inda waɗannan ƴan ta'adda suke boyewa akan dutsuna da kuma cikin dazuka. Ban sani ba ko rundunar ka tana da wannan labarin, in kuma tana da labarin mai take akai musamman da kikan iyakun kuna hada kan iyaka da kai da Niger?
To ai shi ne ma musabbabin wannan G7 din, sanayyan hakan ne. Kuma gaskiya mun samu wannan labari, muna wani abu a kai. Ƙauyukan nan su ne su Yaba, su Bulida, su Rafin Daji, waɗannan ƙauyukan su ne muka haɗa border da su da Lafai. Muna nan muna shiri, kuma mu mutane mu sun shiga wurin, insha Allah za a samu sauƙin abu. Kuma Niger su ma suna nan, don operation G7 din simultaneously ne ake yi. Yawa, so insha Allah.
Amma commissioner, wani lokacin in an kori ƴan ta'adda musamman daga Abuja su shiga Niger, in an shiga Niger su shigo Abuja, ƴan sanda sukan ce idan wani abu ya faru sai a ce ai wannan ya faru a wurin da ba area of my responsibility bane. Yanzu da wannan abin da aka yi, jami'an ka suna da damar su kora su har Niger, su manage shigo Abuja, akwai wannan damar
sosai? Kuwa shine ma haɗin kan na jihohi bakwai din, muna shiga suna shiga, muna hada kai muna simultaneously. Ba yadda za a yi Abuja sun kora su shiga Niger, Niger su a'a, gabaki ɗaya tare muke mu fidda su kwata-kwata a amana Nigeria din.
Kwanakin baya ministan Abuja ya yi bayanin cewa akwai ƙarin wato na'urorin tsaro da za ake so a samu a wannan birnin, kuma sha'ani na samar da tsaro kamar rundunar ƴan sanda ita ke abin da ake cewa leading agency, sojoji da zamanin duk suna taimaka muku ne ranka jadin. Ban sani ba kamar waɗannan na'urorin zamani in an samar da su ta wani hanya su taimaka muku?
Za su taimaka mana sosai ta wurin patrol da kuma wurin sadarwa, tunda duka da motoci ne da communication gadgets, za su taimaka mana sosai a yi duk crime da kuma yadda za a yi solving issues na waɗannan abubuwa. tana bukatan safara ko safara yawa kai komo to wurin sitiri to kaga motoci za su taimaka da kai dauki da kuma fastest way of communication
yawa kwanakin baya na san gwamnatin jihar Nasarawa ta yi kukan cewar an ga wadansu bakin mutanen da ba san ko su wane ne ba kan babura a yankin ta bangaren Karshi da Maraba da sauransu ban sani ba Nasarawa na cikin wani dungu na
suna ciki Nasarawa state suna ciki kuma wannan information din mun je mun bincika ba haka bane tabbas mun bincika ba haka bane sun ce suna ganin wuta kan duwa sauni da dare muka je muka bincika sai muka samu mafarauta ne suna sa irin wutan sun nan na dare suna yin harmi amma sai muka ce musu tunda jama'a suna tsoro ganin wannan wutan kudan daina kadan kuma sun yarda maganan motoci baki da ake gani har mun yi hira da su akwai wani wasu yan jigawa suna da irin homa buses din nan suna yawan safara direct jigawa zuwa Karshi mun same su mun yi hira da su sarkin tashan da me suka ce mutane su ne babu wani abun damuwa kuma akwai navy akwai sojoji akwai police duka ana nan ana ta patrol a wannan yankin
idan muka duba musamman barazana irin na ta'addanci musamman da yake ruruwa a wasu daga cikin jihohin da suke makwabtaka da wannan babban birnin tarayya din a birnin Abuja ya zuwa yanzu da ake ciki
ana cikin zaman lafiya kwanan baya dai ko watannin baya an taro mutane hankali wannan magana social media Abuja is not safe ina mai gaya wa jama'a cewa Abuja is very very safe ba wani abu muna cikin zaman lafiya a Abuja
idan muka duba kaman musamman da ke kauyuka ne aka fi fuskantar wannan barazana na yan kawo mutane aka da sauransu kaman su mutane waɗannan kauyukan ranka da ɗaya ku yan sanda mai kuke so su taimaka muku ne
su taimaka mana da ba mu actionable and timely information ko da shike abin da yasa hakan yake faruwa su ma kidnappers din suna taking advantage na difficult terrain shi yasa suke da addaban mutanen kauyuka wani lokacin kafin nan daga cikin FCT ko division kafin aje wurin akwai wuraren da gaskiya don sai an shiga kwale-kwalen ruwa sai an yi ne to duk wannan yana dan bada wahala to amma muna encouraging din su su dan yi forming abun da ake kira ko dan abun taimakawa kai wasu suna kiransa ko dan vigilante ko yawa hunters group ko kuma neighborhood watch su dinga dan taimaka mana kafin nan mu ma sai mu kawo dauki
wani lokacin yankin na fa suna ranka da suna amfani da abun da ake kira informer daga cikin mutane amma sai ku na jami'an tsaro ban sani ba anan Abuja ana samu irin wannan aika-aika na informa idan kuma ana samu menene girman tasirin barnan da wannan aiki yake shi a nazaro
gaskiya na ji dadin wannan tambaya sosai a cikin wannan operation na G7 da muke ciki yanzu mun kama wasu informants sosai na kidnappers kuma sun yi confessing cewa suna cikin masu bada information su a gani na ma da even more dangerous than the kidnappers because kai da kake zama da shi aka ce tsutsan da yake cin goro a sai yana cikin goron ne su suke gaya waɗannan kidnappers din cewa wannan gidan wane ne wane mai kuɗi ne kaza wane jiya ya dawo wane dan uwansa ya zo zai tafiya zuwa kaza su suke wannan to a cikin ikon Allah muna samun su kwanan nan muna kuma kama su za mu gurbatar da su gaban kuliya insha Allah
ranka dade menene alakan yan sanda da ma'aikatan raya birnin tarayya musamman shi ministan Abuja menene alakan da ke tsakanin ku da shi
to da Hausa dai zai ban wahala amma da zan ce relationship din is very cordial suna taimaka mana yadda ya kamata
ka san ranka da wannan lokacin bari mu baka misali a wasu jihohin an sha samun rashin jituwa tsakanin ko rundunar yan sanda da gwamnatocin jihohi ko tsakanin gwamna da kwamishinan yan sanda ka da sauransu kai Mr. Sunday Abaji menene alakanka da Malam Mamin Musa Bello
ai wane ne sosai muna aiki sosai na wada kani inda na kuskure ya gaya mini inda ya bani shawara mu yi tare muke aiki sosai akwai haɗin kai yana ba mu support yadda ya kamata da shi inspector general police ne duk kan mu haɗe yake
idan muka duba kuma sarakuna da suke birnin Abuja musamman a ƙauyukan da ake samun wannan aika-aika din su kuma ya alakan ku yake na aiki
ba wanda bai da number na abu kadan CP ka taimaka mana fa mutanen nan muna jin motsin su kullun suna bani information muna aiki sosai iyayen mu ne suna ba mu hadin kai kuma muna jin dadin zama da su
yanzu kuma shi na da ke shekaran ya zo kusan karshe idan muka duba ayyukan ta'addanci musamman ayyukan satan mutane garkuwa da mutane da kuma manyan laifuka a birnin Abuja idan muka duba kaman misalin kididdiga zamu ce war abin ya hau sama ne ko ya ragu ne ko yana tsaka tsaki ne
a gaskiya a yanzu abubuwan laifuka sun dan ragu
mishinan yan sandan birnin Abuja kenan CP Babaji Sunday yake magana a cikin shirin namu na tubalin tsaro. Toma Dalla masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari. A nan ina wani gari da ake ce Maradi, da bai da nisa sosai da birnin Maradi. Daga jin Radi, in ka ce Maradi, zaka tuno da cewa yana kama da sunan garin. To amma ba mu sanya akai garin yake da suna irin wannan ba. Sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni ne Falalu Usman mai garin Radi.
Malam Falalu, barka gashi mun iske ku a wannan gari na Radi. Yaya harakokin gari suke tafiya?
To harakokin gari alhamdulillah, bismillah, tunda komi namu na tafiya daidai. Mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah.
Kafin mu kai ga maganar noma, ina ne tarihin garin Radi a takaice cikin yan mintuna?
Tumadalla, lalle dai garin Radi mu mutane ne bare-bari, muka taso daga wajen Borno muka zo nan kasar Maradi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa. To Allah ya sa muka zamna na Bayu. To Allah ya sa muka zamna hananniya muka samu wannan sarauta.
Da mun kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsali?
Da muka zo ne aka kafa garin, tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne, ana kaman Bayu, ana komi. To duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da Turawa da kowa.
Za a iya cewa wannan gari ya kai shekara nawa?
To mu dai wannan gari kawai yanda kace makaji suna hito daga Maradi. To haka nan ne tun kasa muke tare da Maradi, tun can kasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da Maradi. Kenan lokacin da kaga Maradi ta yi haka nan ne
kusan wannan gari yana biyan Maradi,
tunda su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya. To ko lokacin nan ma sarauta tunda su bare-bari ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo.
Su suka basu
ita tunda tare da Turawa suke da su dan kulodo. Su tsohon mu suna nan tunda su bare-bari ne, sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane.
Wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi?
Mu garin mu yankin da yake bi yana bin Madarun fa, kuma kantoman mu Sahoci.
Na'am. Wannan gari naku mutanen da ke ciki, misali Betin bare-bare, yanzu akwai Hausawa ko Hilani ko Buzaye?
Akwai kala-kala da yawa, kabilu da yawa ke da kwai. Tunda akwai Goburawa, akwai Kacinawa, akwai Buzaye, akwai Hilani, akwai duka. Yanzu da duniya ta kai kai har zabar ma duka muna da duka mun kame.
Misali mutane za su kai 1000 nawa a wannan yanki na kuko 100 nawa?
Kai gari na alhamdulillah tabarakallah. Yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan 12,000 ko 13,000
mutane. Dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne suke rayuwa a ciki, ɗan kasuwa ne, rinjawa ne,
ma'aikatan gwamnati ne muna so kamu mu ƙarin bayani da su a ke akwai a bangaren cigaba. Lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillahi akwai ma'aikata sosai. Akwai ma'aikatan gwamnatin, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu, akwai manoma, akwai makiyaya. Kinan duka duka kasuwa dai mun girma.
Ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku.
Gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba. Tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da ecole da biblique da karce wajen kishi biyu bai cin madarasa ga ecole jardin. Kenan kaga gari ya girma kuma ko cikin kowace ecole sai an samu director biyu. Kenan alhamdulillah
ina bangaren addinai ko akwai krista
duka ba abun da babu. To amma
kuma ana zaman lafiya,
ana zaman lafiya, ba mu da matsala
tsakanin ku. Akwai
fahimtar juna
hana wani abin da yake
a ba mu da don mai yin abin shi yana
yi kuma da malamai duka kana hadawa
duka muna kiran su mu zo su ma pastor suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu mu je mu yi tare da su mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu mu su ce ga taimako in kake sabga suna ai su zo su taimaka mu su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu kina mu ba mu da matsala tunda dangin mu ne duka mu da uwannan krista namu da mu da su dukkan namu guda ba mu da bambanci tunda ƴan uwan mu ne zamna muke.
Akwai wasu mutane ƴan asalin Raɗi wanda suka zo nan Maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin Yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce ai dan garin Raɗi ne.
Gaskiya alhamdulillah Raɗi na zamna da kadir manyan ma'aikata na garin Raɗi
jewa asalin garin
ɗan asalin garin na haihen cikin garin nayi da su kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin Niger babban aiki kuma har ma Allah ya musu cikawa yanzu sai ɗiyan su kuma duk cikin Raɗi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaciya ba.
To bangaren in muka dawo bangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari, mai gari ne nawa ne kai a Raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukun garin?
Lalle dai akwai ƙarfi tunda sarautar Raɗi ƙarfi gare ta sosai tunda yanda ka san Maraɗi ake raɗa sarautar mu nan Maraɗi koha gidan sarki
cikin zira akwai ce ake tattaunawa a zaɓi wani koko a kawai gado ne ake tsaye tsaye
sai ka gada daga inda aka ce gado aya tashi a hijira a tunda sai gadon ku kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan Maraɗi wajen sarki a naɗa tun lokacin da ake yi tunda yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa ka ya ce kai ne mai gari kaza sarkin Maraɗi ba.
Mai gari na nawa ne yanzu a wannan gari na
Raɗi? To ni yanzu ina gani ni ne mai gari na huɗu tun tasowa
da kawo garin. Yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki?
Yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin Raɗi.
Ko me ka fahimta cikin ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu?
To abinda na fahimta na samu ci gaba cikin gari tunda bismillah mun samu shato, muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna.
Yanzu kuna da ruwa garin?
Muna da ruwa wanda muke sha shato
garin
kuma laheyo.
Ina magana wutar lantarki?
Wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani koha gida ƴan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin facture.
Magana tsaro?
Magana tsaro alhamdulillah tunda daidai nan kusan kamfani muke kuma bai cin kamfani haka muna shirya wanga tsaro na ƴan banga
na
gargajiya a cikin lokaci muna ɗaukar samari matasa namu na cikin gari muna musu kaya sai mu sa su zanki gewayawa cikin gari in dare yayi kenan nan wajen nan ma muna samun haɗin kan yara muna samu duk muna samu
ina maganar wani sana'o'i wace irin sana'a aka san radi da ita
radi ho yanzu akwai sana'a da ya tunda kasuwa ta yanzu kun ga akwai kasuwa ta kiyo ma nan ma kaga mutane suna turka suna saida akwai kasuwa irin wanga ta saye da saidawa su haci su menene su gushiya su menene kun ga duk manoma tunda mu manoma ne sosai
da mi aka yi sanin wannan gari
abinda aka sai shi da sanin mu an san mu da noma da kasuwa da kiyo
wani irin kirayi ke ga wannan gari
oh radi aka ce ko da mi ka tahi duk abin ka sai ka dawo ko mi ka tahi ka bar radi muna nan sai ka tarda mu sai ka dawo
me ne kuke ganin yasa ke sa mutanen suke dawowa
to dan gida ce mai dadi gari ne mai dadi ka ci kasha in ka gangara hodama ka je kawo wanka ka ci abinci a kullumin ni cikin garin mu tunda muna da gandari ba mu rasa abinci tun daga diyan mu har dabbobin
noman rani
lahiya lau tunda muna da mayan ayan kasuwa muna da mayan ayan kasuwa dan haka ake cewa radi garin dan abdu
shi dan abdun wani ne
shi abdun dan abdun wani tabbashin uban mu ne ko tare yake da uban mu shi ma kanan uban mu ne magajin uban mu ne
to ina maganar matasa ana yaki da auren doli ko na auren wurwan nan kuna daukan mataki
gaskiya a kullumin muna daukan matakai bisa kan armar maki da wannan arman na doli da wannan kashe-kashen na kuɗi da ake yi wajen army na bidu'o'in nan duk wannan muna magancewa tunda a kowane lokaci muna kira mu zo mu tantamna tare da samari har da matan ma muna wani lokaci muna kayyade kuɗin da ta kamata a kawo
wajen sadaki
da abin da ta kamata a yi lokacin army muna kayyadewa mu ce ga abin da in muka yi shawara mu ce to ga abin da ta kamata a kayyade za a kawo wa
bangaren ma'aikatu masu hannu da shuni irin su proje za a iya cewa suna ba da gudunmuwa suna wasu aikata a radi
kwarai ko gaskiya alhamdulillah tunda muna da proje suna shigo mu gaskiya bismillah
kuma
suna ba da abun nan tunda me yasa saboda muna kusan maradi to su kuma proje wanda kake inda kana kusan gari to kaga dole ne kana kusan babban birni dole ne ka samu proje shigo ka
to yanzu menene za ku ce bangaren harkar siyasa za a iya cewa akwai wasu jigogi a garin radi
gaskiya muna da jigogi sosai tunda da lokacin nan mutanen namu basu gane siyasa ba sai suka bar mu muna tai tare da yan kasuwa tunda wanda ba dan kasuwa ne shi ma ba ilimin gare ba kuma sai yazo mu tai da shi haka muke daddama to amma yanzu gaskiya ma'aikatan mu masu ilimin mu sun gane sun shigo ga siyasa kuma muna gani kuma za ta yi mu kyau
kuma
gaskiya alhamdulillah tunda muna samun mutanen mu mun fara gani ko ba mu gani ba dai muna gani za mu gani
har yanzu tambayar nake so me matsalar wannan gari wanda zaka ga mai duniya ko hukuma domin su kawo agashi ko kuma a garin radi lahiya lo yake bai da matsalar komi
ina da matsala gaskiya saboda menene matsala ta ina da koramu daga can saman nan in kaga an sako ruwa to ruwan nan da suke hitowa tun daga bakin kwalta su ne suke zuwa su gangara su zo su bi man ta cikin gari su yi menene to gaskiya ina da matsala ta koramu ta matso mana gari sosai kuma kullun yi nake bariki da dan taimaka sai dai a ce gobe kuma gani har da wasu tape ka ana da wani tabki guda wajen ko biyu ko uku
muna bukata
ta kamata in sun samu ne a ce
bangaren likita a takaice mata na zuwa awu akai ana haihuwa likita
gaskiya nan ma bangaren likita nan ma ina so in magana saboda ni kas de sante gare ni dan ɗakin nan na shan magani ni kuma gari na kuna ji abin da na gaya muku wajen dubu nawa ke gare ni kinin ta kamata ni ina so in sun samu ne a ce an mani babban likita
da fatan shirin ya katarra ku a cikin wannan shiri na da dan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.